الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wannan gine yau kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 14 ga watan al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan goma shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyyah na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. كافين درسينا وبالي في إذن تنبوي إسبانية غباتا. نعم.
هذا كارم دائم مساكن كساسي داك مغرية كمام تنقوم داك شمسي سابعين وستكتي أبادة دي وستكتي أبادة أكشيش يعني أغادي.
Idan aka kashe ma jama'a dan uwa, wasu suka ce diya suke bukata, wasu suka ce a sakayya suke bukata, ai ba sa bukatar diya. Wanda suke nema a yi kisasi dole maganar su za a bi, domin shine abu wanda yake asali. Sai in an yafe jini sannan ake saukowa mataki na biyu, shine biyan diya. Daidai da mutum ɗaya in ya ce shi kisasi yake bukatar ayi, to dole kisasi za a yi. Diya yaya ake raba ta? Yanda ake raban gado haka ake raba diya, domin wani abu ne wanda aka amsa a madadin mamaci wanda Allah ya masa rasuwa. Daidai yake da dukiyar da ya bari ta gado. In an karbi diya, waɗanda suke da gadon shi su ne za a raba ma wannan diya, kuma za a raba musu kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya raba gado. Ajiya wani ya yi tambaya a ƙarshe dangane da shin aya akwai zakka a cikinta. In har akwai zakka, gwargwadon menene yake isa a fitar da zakka daga cikinta? Lallai duk da cewa wasu malamai sun takaita zakka akan abubuwan da za a rike su a matsayin abinci suke, ga waɗanda suke ganin cewa abinda za a iya kirga shi a layin abinci shine zakka ta zama wajibi idan an noma, duk abinda ba za a rike shi a matsayin abinci ba maganar zakka a cikin shi. A wannan malamai a magana suke nan aya, tunda ba abinci bace babu zakka a cikinta, amma a magana mafi rinjaye aya akwai zakka a cikinta, domin tana daga cikin karkashin abinda Ubangiji ta'ala ya ambata. Yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai, ku ciyar daga cikin dada dan abinda kuka nema, ma'ana ku ciyar da abinda kuka nema na dukiya ta halal. Sai yace wa mimma akhrajna lakum min al-ard, ku ciyar daga cikin abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa. An gane ku? Dan haka wannan aya tana tabbatar da cewa aya akwai zakka a cikin ta. Me yasa? Saboda kasancewar mai ake fitarwa daga cikin ta da sauran abubuwa. Dan haka kenan, imma in an sarrafa ta an maida ta mai, kenan a fitar da zakkar daga cikin manta a duk litir 10 sai a fitar da litir 1. In kuma a haka ne, kenan sai a kiyasta ta irin yanda ake fitar da zakkar kowane abinci. In ta kai sa'i 60 shine wusuki 5, ma'ana tiya 100. Wannan in ta kai wusuki 5 nake ne, wanda duk wusuki sa'i 60 ne, kenan in ta kai tiya 300 za a fitar da zakka daga cikin ta. Kenan a duk tiya 10 za a fitar da tiya 1. Duka gaba daya, in gujiya mai aka yi da ita a cikin manta za a fitar. In ba abu ba a sarrafa ta ba, to a yanda aka wannan kinta a duk tiya in ta kai tiya 300 za a fitar da zakka, a duk tiya 10 za a fitar da tiya 1.
Na'am. Wannan sai kana zai wani tambaya, misalin kudi nawa ne ya kamata a fitar?
To mun yi bayani, yana canzawa lokaci zuwa lokaci gwargwadon abin da yake isa zakka na kudi. Har dai yau, tun daga shekara ta bara har zuwa shekara ta bana, dai bai canza ba. Iya gwargwadon abin da yake isa zakka miliyan 1 da jika 275 shine nisabi na zakka a wannan shekara. A darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin gabar da malam yake mana bayani game da wani ginshiki daga cikin ginshikan imani guda 6, wanda bayani ya gabata imani yana da ginshikai guda 6, wanda imanin mumini baya inganta sai ya gina shi a kansu. Kamar yanda Jibrilu alaihi salam yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da cewa menene imani, ma'ana menene hakikanin imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsar cewa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Zan Allah ya ce masa shi imani shine an tu'mina billahi, ka gasgata game da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka gasgata game da rububiyarsa da uluhiyya da kuma sunayen shi da sifofinsa. Sannan sai ya ce wa mala'ikatihi, sannan kuma ka yi imani da mala'ikunsa, wa kutubihi, sannan ka yi imani da littattafansa wanda ya turo manzanninsa da su. Sannan sai ya ce wa rusulihi, ka yi imani da manzanninsa, wal yawmil akhir, sannan ka yi imani da yinin karshe wanda Allah zai sakauta ma kowa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Sannan sai ya ce masa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, sannan ka yi imani game da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a da khairinsa da sharrinsa, ma'ana duk abin da ya same ka na daɗi da wahala, to ka yi imani ka tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya ƙaddara ma. To don haka waɗannan rukunan imani guda 6, kamar yanda bayani ya gabata, Alƙur'ani shine ya tabbatar da su, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa: ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. A wannan aya sai da Allah ya ambata mana ginshikai 5 daga cikin ginshikai imani. Cikon na 6 sai ka same shi a farkon suratul furqan, da can kuma cikin wato wannan suratul kamar: inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Haka Ubangiji ta'ala ya ƙara ambata mana a cikin suratul baqara: laysa bil birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنا ما سيدا الله يزانا من جيشكي بير تكتكين جيشكي إيمان هكا إذن كدن قنقروا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله sudan haka wannan ginshiki ne daga cikin ginshikan imani biyar yin imani da alkadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala alkhairinsa da sharrinsa to a darasi da ya gabata mallam ya mana bayani shine yake cewa wal imanu bil qadari ala darajataini mallam yace yin imani da alkadarin Ubangiji ta'ala yana kan matsayi biyu an gane ko yana kan daraja biyu ma'ana matsayi ne guda biyu sai yace kullu darajatin tatabammanu shay'ai kowace daraja daga cikin darajojin biyu wato ta kunshi abubuwa guda biyu kenan abubuwa ne biyu a jumlace idan ka ware su kai falla falla za su zamanto kenan guda hudu saboda kowane ɗaya daga cikin su kenan ya kasu kashi biyu shine sai yace al-ula wato daraja ta farko shine malam yace al-imanu bi anna allaha alima mal khalqu amiluna wato yin imani game da cewa ubangiji ta'ala tuntuni ya sani abinda halittunsa gaba daya suke aikatawa tuntuni Allah ya san dukkan abinda halittunsa gaba daya suke aikatawa wadanda ke cikin sammai bakwai da wadanda suke cikin kasai bakwai mutum da aljanda dabba da kwari gaba ɗaya kowa da komai ubangiji ta'ala ya san me muke aikatawa a wata nuska akan samu al-imanu bi anna allaha alimun bil khalqi lalle ubangiji ta'ala yin imani game da cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da halittunsa gaba ɗaya ya san su ya ki diddige su wa hum amiluna bi ilmihi alqadim kuma gaba ɗayan su wato suna aiki ne da sanin Allah subhanahu wa ta'ala sanin sa wanda yake da daddi ma'ana wanda ba shi da farko kuma ba shi da karshe shine yace allazi huwa mawsuhun bihi azalan wa abada wanda ubangiji ta'ala wato abu siffantawa ne da ilimi nashi wanda yake azalan tun fil azal wa abadan kuma har abada ma'ana ilimin Allah ba shi da farko sannan ba shi da karshe kaga dai misali idan ka dauki matsayin mu da dai jahilai muke ba mu san komai ba bayan haka Allah ya sanar da mu abinda ba mu san shi ba kuma zuwa wani lokaci abinda muka sani kuma za mu manta da shi wanda haka ne ilimin dan adam yana da farko sannan kuma yana da karshe kuma ilimin dan adam mantuwa tana riskar shi kuma jahilci ya riga yi shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ubangiji ta'ala shine ya fitar da ku daga cikin cikin uwayenku mata a lokacin aihuwarku da idan zai zo duniya ubangiji ta'ala yake nuna masa hanyar da zai fito daga cikin cikin mahaifiyarsa yana fitowa ne da izinin Allah ba wani wayen shi bane ba wata dabara sabai in lokaci ne yayi ubangiji ta'ala ya bashi izinin fitowa kuma ya nuna masa hanyar da zai fito sai yace la ta'lamu da shay'a a lokacin da Allah ya fitar da ku daga cikin cikin uwayenku mata kun zo duniya a matsayin ba ku san komai ba komai ba ku sani ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun to kaga wannan aya me take tabbatar mana cewa ashe ilimin mu ƴaƴan adam ko ko in ce mu halittu na ubangiji subhanahu wa ta'ala jahilci ya riga yi ilimin mu sannan kuma ilimin mu mantuwa tana riskar shi zaka san wani abu wani lokaci kuma sai ka manta da shi kwata kwata wani bin sai ma an fada maka wani karka manta fa lokaci kaza kace kaza in Allah ya tunatar da kai sannan ka tuna eh lalle haka ne dan haka kuma ilimin mu ilimi ne wanda yake tawayayye abin da yake zahiri a gaban mu mukan iya sanin shi, amma abin da ya buya ba mu san shi ba. Ubangiji ta'ala shi kwa ilimin sa wato ilimi ne wanda ya san kowa, ya san komai ciki da bai, ya san abin da ke bayyana, ya san abin da ke buye. Sannan kuma ilimin mu ilimi ne wanda yake takaitacce, mun san wasu abubuwa, wasu abubuwa mun jahilce su. Ilimi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ilimi ne wanda yake mai fadin gaske, wanda ya kewaye da kowa da komai, kamar yadda yake cewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Lalle Ubangiji ta'ala ya kewaye kowa da komai da sani, babu abin da yake fakuwa daga cikin ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka yace inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Lalle Ubangiji ta'ala wani abu ko mun kankantar sa a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai baya koyuwa ga Ubangiji. Sannan karin bambanci tsakanin ilimin Allah da ilimin mu, ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya sani dukkan halittunsa gaba daya, ya sani abubuwa waɗanda suke samun mu, duk wani abu wanda yake samun mi a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai Allah yana sanar da shi. Sannan duk wani abu wanda yake rashashe, wanda kwata-kwata an yi shi babu shi, Ubangiji ta'ala ya san da shi. Adadin abin da Allah ya halitta na rayuka tun farkon duniya har izuwa yau, kuma har izuwa kiyama, duk wasu abubuwa da Allah ya halitta suka rasu, na mutum da aljanna, dabba da kwari, Ubangiji ta'ala ya san adadinsu. Da adadin itacen da suka rayu suka mutu gaba ɗaya, Ubangiji ta'ala yana sanar da su. Duk wani abubuwa waɗanda suke rasassu, Ubangiji ta'ala ya san da su. Sannan ya san dukkan abubuwa waɗanda suke za su iya kasancewa, duk abin da zai iya yiwuwa Ubangiji ta'ala ya san da shi, kuma duk abin da ba zai yiwu ba Ubangiji ta'ala ya san da shi. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance gaba ɗaya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da shi. Shine kamar yadda hadisi yake cikin sahihain, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ƴaƴan mushrikai, aka ce yaya Allah zai yi da su a ranar kiyama. Fa qala, sai manzon Allah yake cewa Allahu a'lamu bima kanu amili, Ubangiji ta'ala masani ne game da abinda suka kasance za su aikata, ma'ana in ma sun rayu to Allah ya san in sun rayu menene za su aikata, za su mai da'a ko kuma za su kangare masa irin yadda uwayensu suka kangare masa. Kaga wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a darasi da ya gabata mun yi bayani ayoyin da suke tabbatar mana cewa abinda bai faru ba, in ma ya faru Ubangiji ta'ala ya san ga yanda zai kasance. Kenan ya san abinda ya wuce, ya san abinda ake ciki, ya san abinda zai zo nan gaba, in ya zo kuma ga yanda zai kasance. Abinda ma bai yiwu ba, in ya yiwu ma ga yanda zai kasance, Ubangiji ta'ala ya san da haka. Shine can muka karanto da ayar da take cikin suratul an'am, walau tara idhuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara idhuqifu 'alan nari, da kaga lokacin da aka zo da ƴan wuta aka tseda su akan gaba ta wuta, iya abin da ya rage a tunkuɗa su. Ubangiji ta'ala yace da kaga al'amari mai girma wanda yake mai firgita su. Faqalu, a lokacin nan ƴan wuta sai su ce ya laitana kai can mu, ya laitana nuraddu, ina ma a ce a dawo da mu duniya, ya laitana nuraddu, ina ma a ce a dawo da mu duniya, wala nukadhdhiba bi ayati rabbina. Suka ce in an dawo da mu duniya ba za mu karyata game da ayoyin Ubangijinmu kamar yadda muka karyata su a farko, wana kuna minal mu'minin, kuma za mu zamanto daga cikin masu gaskata shi, kuma masu gaskata manzannin shi, masu gaskata abinda manzanni suka zo da shi. Ubangiji ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai kawai sun kasance ne a yanzu abinda suka kasance suna koyewa gabanin haka shine ya bayyana gare su, wanda a farko a can duniya sun karyata da alkiyama, yau kuma alkiyamar ta tabbata sun ga cewa abu ce wanda take gaskiya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka kasance suna koyewa gabanin haka shine ya bayyana gare su. Ubangiji ta'ala yace walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kaddara cewa za a dawo da su duniya, Allah yace in ma an dawo da su la'adu limanuhu anhu, na rantsi da girma na da buwayata, Ubangiji ta'ala yace tabbas za su koma aikata abinda aka hane su game da aikatawa. Kaga anan sun nemi cewa a dawo da su duniya, in an dawo da su duniya ba za su karyata ayoyin Ubangiji kuma za su yi imani, haka suka faɗa, haka za su faɗa a ranar kiyama. Abinda zai wakana ne a ranar kiyama tuntuna Allah ya ba mu labari. To kuma sai ya faɗa cewa wai kaddara cewa za a dawo da su duniya kamar yanda suka yi buri suka nema, to in an dawo da su ma imanin ba za su yi ba, gaskata ayoyin ba za su yi ba, abinda aka hane su game da aikatawa shi za su koma. Kaga abu ne wanda bi yiwu ba, to Allah ya bada labarin in ma ya yiwu to ga yanda zai kasance. To a takaice shine anan malam ya tabbatar mana da abu na hurku daga cikin daraja ta hurku daga cikin kenan darajoji biyu na imani da alkadarin Ubangiji, shine yace al-imanu gasgatawa bi anna Allah cewa Ubangiji ta'ala alima mal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadir, ya sani duk abinda halittunsa suke aikatawa da iliminsa wanda yake da daddade, ko kuma al-imanu bi anna Allah, imani game da cewa lalle Ubangiji ta'ala alimun bil khalqi, masani ne game da halittunsa gaba ɗaya, ya san kowa ya san komai, babu abinda ke koye masa. Wa hum amiluna bi ilmin likadi, kuma gaba ɗayan halittun Ubangiji wato suna aiki ne bi ilmi hilkadimi, da sanin Allah wanda yake da daddade, allazi huwa mawsufun bihi, wanda ilimin Allah wato sifa ce tashi wadda take abin siffan tashi da ita, azalan wato tumfil azal kenan, ilimin Allah bai yi da farko, an gane ku? In aka ce al azal, malamai suka ce ma la nihayata lahu, alqidamul ladhi la nihayata lahu, kenan da daddan abu, dadewar abu wanda ba shi da ƙarshe, wanda za a ce ga farkonsa shine ake kira al-azal. Don haka suka ce in aka ce al-azal huwa dawamu fil madi, dawama a abin da ya wuce, kenan abinda za a rashi farkonsa ba za a iya cewa ga farkonsa. To ilimin Allah ba shi da farko, sai ya ce wa abadan, kuma ilimi ne wanda nanan har abada, wato baya gushewa. In aka ce al-abad, malamai suka ce ma laysa lahu akhir, abinda ba shi da ƙarshe, kenan huwa dawamu fil mustaqbal, shine dawama a abinda zai zo nan gaba, abinda nan gaba baya da ƙarshe. In aka ce al-azal, kenan abinda a baya baiye da farko, kenan in aka ce al-abad, abinda a gaba baya da ƙarshe, kenan ilimin Allah baya da farko baya da ƙarshe, kenan jahilci bai rigayi ilimin sa ba, sannan kuma mantuwa ba ta riskar ilimin sa, kamar yanda yace qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa, ubangiji na wani abu baya fake masa wala yansa, kuma baya manta wani abu, komai Allah ya san shi kuma baya manta da shi. Sai yace wa alima jami'a ahwalihim, ubangiji ta'ala ya sani dukkan halayen bayinsa, duk abinda Allah ya halitta gaba daya, ubangiji ta'ala ya sani halayensu, an gane ku? Sai ya ce mina ta'ati, wato na da'a waɗanda suke masa da'a, wal ma'asi, da abubuwan da suke aikatawa na sabo, duk abinda bayin Allah suke aikatawa gaba daya, da masu yi masa da'a da masu saba masa gaba daya, Allah yana sane da su, ya san waɗanda suke masallaci suna ambatansa, ya san waɗanda suke wurin shashanci suna saba masa, waɗanda suke bacci ya sana yana sane da su, waɗanda suke zaune yana sane da su, wanda suke tafiya yana sane da su, wanda suke kan ayyuka yana sane da su, da wanda yake zaune dam, da wanda ke motsi gaba ɗaya, Ubangiji ta'ala yana sane da kowa da komai. shine yace wa alima jami'a ahwalihim, ubangiji ta'ala ya sani dukkan halayen su gaba daya, mina ba'ati wato na da na biyayya da suke masa, wal ma'asi da waɗanda suke saba masa, wal arzaq kuma ya sani gwalgwadan arzikin su gaba daya, kowa da Allah ya halitta ubangiji ta'ala ya san menene gwalgwadan arzikin sa, da mutum da dabba da aljan da kwari gaba daya duk abin da Allah ya halitta ubangiji ta'ala shike azurta su, kuma ya san kowa gwalgwadan arzikin sa, iya adadin abin da zaka ci tun daga zawwarka duniya har izuwa mutuwarka, wannan a kididdige yake a wajen ubangiji subhanahu wataala, komai Allah ya sanya masa gwalgwado. Kuma bayan da za a yi mutum ya koma zuwa ga Allah ya bar arzikin sa daidai da kwaya daya a ban kasa, in aka ce arziki kada tunanin mu yaje nesa, wanda galibin jama'a in aka ce arziki abinda suke dauka arziki kawai tarin dukiya, duk abinda zaka yi amfani da shi wannan sunan shi arziki, duk abinda ake amfani da shi sawa'an na halaka ko na haram a aqidar ahlus sunna sunan shi arziki, sabani ga mu'tazila, mu'tazila sune suka tafi akan cewa halak ita kadai ce arziki amma haram ba arziki bace, a maganar su kenan wanda ya rayu da haram har ya koma zuwa ga Allah yana cin haram, a aqidar su kenan Allah bai azurta shi ba, wanda a aqidar ahlus sunna da wanda ya ci halak da wanda ya ci haram gaba daya arzikin Allah ne, illa kasancewar halak ita ce Allah ya halitta mana, haram Allah ya haramta mana, da mumini da kafiri gaba dayan mu ubangiji ta'ala ne yake azurta mu, kamar yanda yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin, kamar yanda yake fada wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, ubangiji ta'ala yace wa ma min dabbatin fil ardi, babu wani abu wanda ke tafiya a ban kasa, mutum ko aljan ko dabba ko kwari ko ma menene, idan aka ce dabba duk abin da yake tafiya a ban kasa kenan, ma ya dibbu alal ardi, duk abin da ke tafiya a ban kasa sunan shi dabba, to shine yace babu abin da ke tafiya a ban kasa illa alallahi rizquha, face arzikin sa wato akan ubangiji subhanahu wataala yake, shi ya daukan ma kansa, shi ya dauki nauyin azurta halittunsa gaba daya, kaga anan kenan da mumini da kafiri gaba daya sunan mu dabba kenan, duk abin da muka ci da na halak da na haram wannan arziki ne wanda Allah ya azurta bayin sa, illa kasancewar wanda ya ci halak yayi da'a ga ubangijin sa, wanda ya ci haram wannan ya saba ma ubangijin sa, to shine yace wal arzaki, ubangiji ta'ala ya san gulgudan arzikin bayin sa, ma'ana duk abin da ya azurta halittun sa, wal ajali kuma ya san adadin kwanukan rayuwarsa, kowa Allah ya kididdige kwanukan rayuwarsa, in lokaci yayi daidai da sai wani daya ba a kara ma mutum, kuma bayan da za a yi mutum ya koma zuwa ga Allah ya rage daidai da sai wani daya wanda Allah ya yanka masa a rayuwarsa ta duniya, kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, idan ajalin bayi ya zo ubangiji ta'ala ya ce la yasta'khiruna anhu sa'atan, ba sa jinkiri game da lokaci daidai da kyautawar ido, sannan sai ya ce wala yastaqdimuna kuma ba sa gabatar ajalinsu, kenan duk wanda kaga ya mutu to wannan lokacinsa ne, wanda kaga bai mutu ba to wannan dama yana da kwanuka gaba, kwanukansa ne ba su kai ba, ba su yi da cikawa ba, wannan ita ce aqidar ahlus sunna, da wanda ya mutu haka akan shimfidar sa lafiya kalau aka wayi gari babu shi, da wanda aka kashe shi gaba daya wannan sun tarra ajalin su ne a aqidar ahlus sunna wal jamaa, da wanda aka kashe da wanda ya mutu lafiya kalau gaba daya su wannan ajalin su ne, amma sabani ga mu'tazila su sun tafi akan cewa duk wanda aka kashe shi to wannan an gaggauto masa lokacin sa ne kafin lokacin shi, inda za a bar shi suka ce zai ci gaba da rayuwa, wannan ya ci karo da ayoyi na alqur'ani, da wanda aka kashe da wanda ya mutu haka nan gaba dayan su sun zo ne akan ajalinsu, kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa walay yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha, rai ubangiji ta'ala baya jinkirta mata idan ajalin ta yayi, kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa lalle ran tsarki Jibrilu alaihi salam yayi busa a cikin zuciyata wanda nau'i ne daga cikin nau'ika na wahayi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha lalle babu wata rai da za ta mutu wato sai ta cika ajalin kwanukanta iya abinda Allah ya kayyade mata na kwanukka sai ta cike su wa tastawiba rizqaha tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha sai ta cike arzikinta iya abinda Allah ya yanka mata sai ta cinye sannan kuma ajali kwanukan rayuwa sai mutun ya cike to dan haka shine malam anan yace wa alima jami'a ahwalihim ya sani dukkan halayensu min ta'ati nabiyayya da suke masa wal ma'asi da saban da suke masa gaba daya Allah ya sani wal arzaki ya san gulgudan arzikin shi da arzikin su da ya azurta su wal ajal kuma ya sani gulgudan kwanukan rayuwarsu hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta wato abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai take addu'a manzon Allah kuma yana jin addu'ar da take sai take cewa Allahumma amti'ini bi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa bi abi sufyan wa bi akhi muawiya take cewa ya Allah ka ji yadda ni dadi wato game da mijina shine manzonka sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka ji yadda ni dadi da mahaifina shine Abu Sufyan ya Allah ka ji yadda ni dadi da dan uwana shine Muawiya ibn Abi Sufyan manzon Allah sai yake cewa da ita laqad sa'altillaha li ajalin madruba wa ayyamin ma'duda wa arzaqin maqsuma yace tabbas kin roki ubangiji subhanahu wa ta'ala ga wasu kwanuka na rayuwa waɗanda an riga an kayyade su wa ayyamin ma'duda kuma da wasu kwanuka waɗanda suke kididdigaggu wanda Allah ya lissafe su wa arzaqin maqsuma kuma kin roki Allah game da wato wani arziki wanda tuntuna Allah ya kasa kowa ya bashi gurgurdan shi sai yace lan yu'ajjila shay'an qabla ajalihi aw yu'akhkhira shay'an an ajalihi ki san da cewa ubangiji ta'ala baya gaggauta wani abu kafin ajalin sa kuma baya jinkirta wani abu game da gabarin ajalin sa in lokaci yayi ubangiji ta'ala baya jinkirta ma wani abu sai manzo Allah yace mata walau kunti sa'alatillaha an yu'izaki min azabin fil nari aw azabin fil qabri kana khairan aw afdal manzo Allah yace inda roƙon Allah kika yi ya kare ki game da azaba ta wuta ko ya kare ki game da azaba ta kabari da yafi yi miki alkhairi game da wannan addu'a tunda ita addu'a ne take Allah ya ci gaba da ji yadda ita dadi da mai gidanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka da mahaifinta haka da dan uwanta Muawiya to iya abinda Allah ya kayyade ba yanda za a yi wuce lokacin sa iya abinda Allah ya kayyade na gulgudan zaman da zaki yi da mijinki ko da mahaifinki ko da dan uwanki tuntuna Allah ya kayyade ba za a gaggauto su ba kafin lokacin su kuma ba za a jinkirtar da su in lokaci yayi shine yace inda a ce roƙon Allah kika yi Allah ya kare ki game da azaba ta wuta ko azaba ta kabari da yafi wannan addu'a da kike to dan haka wannan dai shine kenan martaba ta farko daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar domin yin imani da alqadarin ubangiji ta'ala da hukuncin sa martaba hudu ce shine malam yace daraja biyu ce amma kowace daraja ta kunshi abubuwa biyu alal musannif rahimahullahu ta'ala thumma kataba Allahu fil lawhil mahfuzi maqadir al khalqi fa awwalu ma khalaqa Allah al qalam قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئ وما اخطاه لم يكن ليصيب جفت الاقلام وضويت الصحف قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir wa hadha at-taqdiru at-tabi'u li ilmihi subhanahu wa ta'ala yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsila faqad kataba fil lawhi al-mahfuzi ma sha'a wa idha khalaqa jasada al-janin qabla nafthi ruhi fi ba'atha ilayhi malaka fa yu'maru bi arba'i kalimat fa yuqal ukutub rizqahu wa ajalahu wa amala wa shaqiyun am sa'id wa nahwu dhalik fa hadha al-qadar قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وتمالا الله يجيكن سكيتشيوا ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق باين الله ياسنكوا ياسنكومي سنن الله سيربوتا دعبن ديكينهن كدراما هل تنسى في اللوح المحفوظ wato a cikin girgam shine littafin da ake kiran shi Allahul Mahfuz. An gane ku? Allahul Mahfuz shine girgam littafin da Allah ya kididdige kowa da komai a cikin sa. Gaba daya Allah ya rubuce kowa da komai. Ya rubuce adadin bayinsa, abin da ya halitta, kuma ya rubuce adadin duk abin da za su aikata. Shine yace thumma kataba Allahu, sannan Allah ya rubuce maqadir al-khalqi, duk abin da yake nihin kaddara ma halittunsa, fil lawhil mahfuz, wato a cikin allo wanda yake abin kiyayewa, wanda ba a canza abin da yake cikin sa. Tuntuna Allah ya riga ya tabbatar. Sai yace fa awwalu ma khalaqa Allah al-qalam, farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya shine alƙalamin udura, shine farkon abin da Allah ya halitta. Wannan kuma hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisin yake cikin Sunan Abi Dawud, riwaya ta Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya yace alqalam, shine alqalamin kudura. Fa qala lahu, ubangiji ta'ala sai yace da alqalamin ukutub, irubutu. Qala sai yace wa ma aktub, yace ya ubangiji na mi zan rubuta. Qala sai ubangiji ta'ala yace masa ukutub maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'a, rubuta wato alƙadarin dukkan komai har izuwa kiyama, har izuwa lokacin da kiyama za ta tabbata. A lokacin nan alƙalami ya gudana, yake rubutu, yake rubutu, yake rubutu, sai da ya rubuce adadin halittun Ubangiji subhanahu wata'ala da duk abin da Allah ya kaddara musu har izuwa kiyama. Wannan zai iya sa mu gane game da hadisin da aka kirkira, wanda hadisin ƙarya ne, na cewa farkon abin da Allah ya halitta wato shine hasken annabi. Wannan hadisi ne wanda kirkira shi aka yi, aka dangana shi ga Jabir, aka ce wai haka yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Ba dan kasancewar shi alƙalamin ya fi manzon Allah daraja, babu a cikin halittun Allah gaba ɗaya babu wanda ya kai daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Halittun Allah gaba daya, inda za a kasa daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, misali kashi 1000, to halittu gaba daya ba su dauki daidai da kashi 1. Amma al'amari ne wanda yake na gaibu, sanin cewa menene farkon halitta, wannan dole sai an koma ta hanya, sai an koma ta hanya daya-daya, shine wahayi alqur'ani ko sunna. To dan haka abinda manzon Allah ya faɗa, abinda yake tabbatacce daga wajensa, farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu shine alƙalamin kudura. An gane ko? A bangaren halittu gaba daya, a bangaren jinsin ƴaƴan Adam, annabi Adam alaihi salam shine farkon halitta. To dan haka ma wasu malamai sun kai sun kawo game da cewa wai da al'arshin Ubangiji da alƙalamin ƙudura wanne ne farko. Sheikh Nasir Allah ya ji kansa a cikin littafinsa As-Silsila As-Sahiha a ƙarƙashin wannan hadisi yayi bayani mai gamsarwa ya tantance wannan mas'ala. Alƙalami ya riga ya halitta al'arshi. An gane ku? Saboda shi ne a nan manzon Allah ya ce farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba ɗaya wato shi ne alƙalamin ƙudura. Shi ne malam ya ce fa awwalu ma khalaqa Allah, farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa alƙalam shi ne wato alƙalamin ƙudura. Fa qala lahu, Ubangiji ta'ala ya ce da shi uktu, ya ce masa in rubutu. Kala sai ya ce ma aktu, ya ce ya Ubangiji na mizan rubuta. Kala sai Ubangiji ta'ala ya ce masa ukutub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abinda zai kasance har izuwa kiyama. Kenan kamar yadda manzon Allah ya faɗa, Ubangiji ta'ala ya ce masa ukutub maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'a, rubuta duk abin da Allah ya kaddara ma komai har izuwa tabbatar alkiyama, har akai lokacin da alkiyama za ta tabbata. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, a lokacin nan alƙalami sai ya gudana yake rubutu sai da ya rubuce gaba ɗaya abin da Allah ya kaddara ma bayinsa wato har izuwa kiyama. Haka hadisi na cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yarda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50 alf sana wa kana arshuhu al-ma, yake cewa duk abinda Allah yake nihin kaddara ma bayinsa ya kaddara musu kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50, lokacin nan al'arshinsa yana kan ruwa. Ubangiji ta'ala a lokacin nan ya kaddara duk abinda yake nihin kaddara ma bayinsa kafin ya halicci sama da ƙasa da abinda ke tsakankaninsu da shekara 50. Alƙalamin shi ne farkon halitta, kamar yadda manzon Allah ya bayyana, awwalu ma khalaqa Allah, shi ne ya ce farkon abinda Allah ya halitta, sai ya ce alƙalam shi ne alƙalamin ƙudura. Wasu malamai waɗanda suka tafi akan cewa al'arshi ta riga ya alƙalami shi ne a wannan hadisi wanda ke cikin Sahihu Muslim da ya ce Allah ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50, a lokacin nan al'arshin shi yana kan ruwa. Kenan da suka kalli wannan lafazi sai suke ganin cewa al'arshi ta riga ya alƙalami. To shi kuma wannan nassi ne a bayyane, manzon Allah ya ce ai farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittun shi kenan alƙalamin ƙudura, wanda ita kanta al'arshi halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin gadon sarauta ne wanda yake nashi. Shi ne sai malam ya ce fama asaba da insana, duk abin da ya samu mutum na daɗi ko wahala, lam yakun li yukhdi'a, can ma bai zamanto ba da zai kuskure masa. Duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri, to tun can ma bai zamanto ba zai kuskure maka, tuntuna Allah ya riga ya kaddara. Iya abin da za ka samu na alkhairi Allah ya kaddara, ba yanda za a yi duwayenka duk dubararka, duk zafin nemanka ka wuce iya adadin abin da Allah ya yanka maka. Kuma duk ragwancinka da kasalarka ba yanda za a yi ka kasa kai gwalgwalon abin da Allah ya yanka maka. Sannan sai dai ba a buƙatar mumini ya zama turago. Manzon Allah ya yi yabo yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if, sai ce wa fi kullin khair. Sannan duk abin da yake samun dan adam na sharri da mugunta, to wannan bai zama toba da zai kuskure mishi. Duk wayanka duk dubararka abinda Allah ya kaddara ya same ka na musiba, to sai ya same ka ba yanda za a yi kauce maka. Shine malam sai ya ce wa ma akhta'ahu, duk abin da ya kuskure ma dan adam, an gane ko na alkhairi ko na sharri, lam yakulli yusiba, can ma bai zamanto ba zai same shi. idan kana fatan samun wani abu na alkhairi kaga wannan abu bai samu ba to kai imani da alƙadarin Ubangiji can ma Allah bai kaddara ba za ka samu wannan abu kar ka ringa hangen wane ya mun kafar angulu wane ya zo ya mun makalama a'a iya abinda ake bukata ka faɗa wannan haka Allah ya kaddara abinda Allah ya so shi yake kaddarawa ma'ana Allah ne bai nufa ba na samu aka duk abinda bai same ka ba wanda yake na sharri da mugunta to kar ka nuna cewa wani wayenka ne da dabarar ka wannan abu ya kauce maka kamar yadda ake cewa jifa kan mai tsautsayi take fadawa ba maganar mai tsautsayi ba maganar tsautsayi duk wanda kaga ta same shi ba tsautsayi bane tuntuna Allah ya kaddara mishi an gane ku ba maganar tsautsayi a shar'anci na cewa abu ne kenan wannan babu cikar imani da alƙadarin Ubangiji in cewa tsautsayi ne ya kawo abu kaza ya faru sai dai Allahumma in ana nihi da tsautsayin alƙadarin Ubangiji ake nihi to wannan kuma wato kalimar ce aka juya aka bata wani yare wanda yake na daban don haka maganar mutane nau'i wanda yake na maguzanci wanda bai gushe ba a cikin al'umma wanda zaka samu wai mutum ya sayi dabba ya daure me yake nihi da wannan dabba wai musiba za ta fada mishi ta fada ma wannan dabba haka wasu suke da wannan itikadi wani in kage yana kiwo a'a ba yana kiwo bane saboda Allah a'a yana kiwon dabbobi da sunan cewa wai in musiba za ta fada masa sai ta fada ma kan wannan dabba wannan yana nuna cewa baka da imani da alƙadarin Ubangiji duk abinda Allah ya kaddara maka zai same ka na alkhairi ko na sharri to ba zai kuskure maka ba shine malam yace wa ma akhba'u duk abinda ya kuskure ma dan adam lam yakul li yusiba bai zaman tuba da zai same shi dan haka ba maganar layin tsautsayi da za a baka laya wai ka kawo ka sanya akan babur ko a cikin abulan kin mota wai ba ta yi hadari ba ta yi menene manzon Allah ya karantar da mu ga addu'ar da ake in za a hau abun hawa wani bolan kin mota sai ka samu layu tari guda sai ka kusa yin wani dan bahu to kaga wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na shirka wanda sun yaga a cikin jama'a shine sai ya ce ko kuma ka gani duk gidaje an zo an sanya layu a kofar gida wasu an binne a cikin gidan kudu da arewa gabas da yamma wata a tsakiyar gida wani a ina ne wai kabba za mu shiga sata nawa ɗan gidan ma suke sata in har layin suna wannan a cikin gidan kar a yi sata to duk abubuwa ne waɗanda an rigaye an wannan kinsu ba wanda ya isa ya ba bawa tsaro da kariya face Ubangiji shi kuma ta hanyar da ake samun tsaro da kariya ta Ubangiji manzon shi bai bar mu ba sai da ya karantar da mu ga sunan addu'o'in da in kai Allah zai kare kai ya kare lafiyar kai ya kare dukiyar kai ya kare iyalinka to shine anan yace fama asaba li insani duk abinda ya samu dan adam na alkhairi ko na sharri lam yakul li yukhti'a bi zaman to ba zai kuskure masa wama akhba'u duk abinda ya kuskure masa lam yakul li yusiba wato bi zaman to ba kuma zai same shi jaffatil aqlam malam yace alqalin ma tuntun sun bushe wadu ya tsu takaddu tuntuni an nade su an linke su an gama komai wannan kwa haka hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana lokacin da ya goyi Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa akan dabbar sa ne manzon Allah ya hausa ya goya Abdullahi dan Abbas manzon Allah yace masa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha ya hafazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf a wata riwaya sai yake cewa wa alam anna ma akhta'aka lam yakul li musibak wa ma asabaka lam yakul li yukhti'a manzo Allah yake ce masa ya kai yaro ina sanar da kai wasu kalimomi ka kiyaye ubangijinka zaka samu kiwon ubangijinka gaba gare ka ma'ana ka tsara dokokin ubangijinka in har ka tsara dokokin ubangijinka to ubangijinka ta'ala subhanahu wa ta'ala zai tsare ka. Sai ya ce masa in zaka yi roƙo ka roƙi Allah, in zaka nemi taimako da agaji ka nemi taimako da agaji na ubangijinka. Manzo Allah sai ya ce masa wa alan kai sani annal ummata, lalle al'umma gaba daya mutun da aljan tun daga Adam har izuwa kiyama, laujitama'at inda za su yi hadin gwiwa ala an yanfa'uka bi shay'in, akan cewa su amfanar da kai da wani abu ko mun kankanta shi. Ma'ana abinda Allah bai kasa bai baka na alkhairi ko mun kankanta shi, a ce mutun da aljan tun daga Adam har izuwa kiyama su yi kokarin cewa sai sun amfanar da kai da wani abu wanda Allah bai kaddara maka ba. Manzo Allah yace lam yanfa'uka illa bi shay'in qadkatabahu Allahu lak, sun yi kadan su amfanar da kai sai abinda Allah ya hukunta ya kaddara cewa zaka samu. Sai yace wa in jitama'u ala an yadurruka bi shay'in, haka inda za su yi hadin gwiwa akan cewa su cutar da kai da wani abu, lam yadurruka illa bi shay'in qadkatabahu Allahu alayk, sun yi kadan su cutar da kai sai abinda Allah ya hukunta ya kaddara zai same ka na musiba. Manzo Allah yace rufi'atil aqlam, tintina an dauke alqalimma na rubutu, wajafati su takaddu sun bushe, komai Allah ya gama kafin Allah ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su da shekara 50,000 Allah ya kaddara komai ya kare. Duk abin da zaka samu na alkhairi Allah ya kaddara, baka wuce iya abin da Allah ya kaddara ma. Duk abin da zai same ka na musiba sai ya same ka, ba yanda za a yi ya kauce maka. Shine a wata riwaya sai manzo Allah ya ce yaro ka san da cewa duk abin da ya kuskure maka can ma bai zamanto ba zai same ka, an gane ko, can ma bai zamanto ba zai same ka. Sai ya ce kuma abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka. To dan haka kasancewar wannan ginshiki ne na daga cikin imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yin imani da alkadarin Ubangiji, wanda wannan al'amari yayi karanci a cikin jama'a. Yau da zaran mutum ko dukiyar shi ta dan fara ja baya sai a fara tuhumar wasu a ce ai su suka mishi magani, sun sihirce shi, ko mutum ba shi da lafiya daga ya kwanta rashin lafiya sai ka ji ana cewa ana tuhumar wasu, ana cigiya da laya, wai ko jifan shi aka yi komai aka masa. Ba maganar cewa haka kawai Allah ya dora ma bawan shi rashin lafiya, a'a, kawai sai an ringa tuhumar cewa ai akwai waɗanda daman ba sa shiri da shi, ba sa ga maciji da shi. Wannan duka yana nuna rashin imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala. Duk abin da ya same ka Allah ne ya kaddara maka, kuma bai zamanto ba zai kuskure maka. In har wani ya isa ya dora ma wani rashin lafiya, me yasa shi in masassara ko ciwon kai ya kama shi ya sauke ma kansa? Kuma me yasa in talauci ya addabe shi ya yi ma kansa ya azurta kan shi? Ba wanda ya isa ya samar ma da bawa wani alkhairi sai Ubangijin shi, kuma ba wanda ya isa ya cutar da wani ya dora masa wata rashin lafiya ko ya talauta shi ko ya jefa masa wata musiba sai Ubangiji subhanahu wataala. Shi yake dora ma bawa, kuma shi yake yaye masa. Ko dan dabo yayi kadan da daban shi ya cutar da wani daga cikin bayin Allah, dole sai da izinin Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah, yan dabo sun yi kadan su cutar da daidai da mutum daya sai da izinin Allah. Dabo tabbas ne kamar yadda bayani ya gabata, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi. To amma wannan dabo da kullakullan su bai kama shi ba sai da izinin Allah, dan a nuna mana abu ne tabbas amma baya wakana sai da izinin Allah, sai in Allah ya so haka yayi nihin haka sannan yake wani. Kuma abinda ya zama dole akan mu, koda ka tabbata dabo aka yi, to anan sai ka mai da cewa kawai Allah ne ya dora ma, kuma shine zai yayi maka. Shine anan manzo Allah shine malam yace jaffatil aqlam, yace alqalumma yace tintini sun bushe, sai yace wadu yace so yace takaddu an nade su. Shine malamai suke cewa alkalami kala hudu ne. Akwai alkalami na farko wanda Allah ya rubuce duk abin da zai wakana har zuwa kiyama, shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana. Sannan akwai alkalami na biyu wanda shi kuma alkalami ne wanda lokacin da Allah ya halicci annabi Adam, Ubangiji ta'ala ya kaddara gwalgwadon abin da Adam zai haifa da duk abin da ya'yan Adam za su aikata na alkhairi da na sharri da arzikin su da ajalin su da waɗanda suke ƴan aljanna da waɗanda suke ƴan wuta gaba daya Allah ya zama. Wannan shine alkalami na biyu. Dangane ko wanda akwai ayoyi na Alkur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan alkalami na biyu. Alkalami na uku shine wanda in Allah ya cika halittar da a cikin cikin mahaifiyarsa ran da ya kai kwana 120, Allah yakan turo mala'ika. Wannan mala'ika sai Allah ya umarce shi da cewa ya busa ma wannan yaro rai. Idan ya busa masa rai sai Allah ya umarce shi cewa ya rubuta arzikinsa da kwanukan rayuwarsa da irin aikin da zai aikata a rayuwarsa, sannan cewa dan wuta ne ko dan aljanna ne. An gane ko? Wannan mala'ika a ran nan yake rubuta waɗannan abubuwa gaba daya. Alkalami na hudu shine alkalamin da yake hawa kan bawa a lokacin da ya balaga. Idan mutum ya balaga, alkalami yakan hau kan shi, duk abin da ya aikata na alkhairi za a rubuta masa ya aikata ma kansa, duk abin da ya aikata na sharri za a rubuta masa a cikin girgamkinsa. Kafin haka, in dai duk abin da yaro ya rubuta na alkhairi ko kafin ya balaga, wannan ana rubuta masa. Amma duk abin da ya aikata na sharri ba a rubuta masa laifin yayi sai lokacin da ya balaga. Wannan shine alkalami na hudu. To shine anan yace jafatil akalamu, alkalamu sun bushe. Sai yace wadu yace so, wato takaddu tunan nade su. Qala ta'ala, malam sai yace Ubangiji ta'ala ya fada kenan akan waɗannan, akan wannan daraja ta farko da malam yayi bayani shine yazo mana da dalilai waɗanda suke tabbatar da ita. Qala ta'ala, alam ta'alam, Ubangiji ta'ala yake cewa alam ta'alam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, shin baka san da cewa Ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai? Kaga anan mun samu dalili akan martaba ta farko cewa Ubangiji ta'ala ya sani dukkan halittun shi kuma ya san me suke aikatawa. An gane ko? Sanin shi wanda yake da dadde, wanda baya da farko baya da karshe. To anan shine yace Ubangiji ta'ala yace alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, shin baka san da cewa Ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai? Sai yace inna zalika fi kitab, sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai na cikin littafi na musamman Allah ya rubuce. Sai yace inna zalika ala Allahi yasir, yin haka kuma a wajen Allah abu ne mai sauki. Da ya halicci halittunsa gaba daya, Ubangiji ta'ala ya san adadinsu, ya san menene za su aikata, ya san gwalgwadon ajalinsu, ya san gwalgwadon arzikinsu, duk halin da suke ciki ya san da haka. Kuma duk abin da zai faru game da halittunsa har izuwa kiyama tuntuna Allah ya kaddara, ya gama komai. Sannan kuma ya tabbatar da haka fi kitabin, a cikin littafi na musamman. An gane ku? Shine abin da muka yi bayani a baya, in aka ce at-taqdir, wato shine abu ka bashi gurgudu. Shine muka yi misali, yanzu in ka sayi fili kana nihin ka gina gida, zawwa kake akan takarda ka zana, nan zan yi kaza, nan zan yi kaza, nan zan yi kaza, nan zan yi kaza, nan ka kara, nan ka rage, nan ka kara ka rage. An gane ko? Wannan shine ake kira da at-taqdir. Tuntuna abun ka riga ka kaddara, kaza zan yi, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. To haka da Allah ya halicci halittunsa gaba ɗaya ya kaddara musu komai, duk abin da za su aikata da ajin adadin kwanukan rayuwarsu da gwalgwadon arzikinsu da halayensu gaba ɗaya Allah ya kaddara. Sannan kuma ya zartar da haka, ya hukunta, ba maganar dawowa da baya. Menene zartaswa? Sai ya sanya alkalami ya ce rubuta abin da Allah yake nihin kaddara ma halittunsa har izuwa kiyama. Shine anan sai ya ce inna zalika, lalle duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai na halittun Ubangiji ta'ala da duk abin da Allah ya kaddara musu fi kitabin, yana cikin littafi na musamman, shine Allahul Mahfuz. Sai ya ce inna zalika ala Allahi yasir, ididdige waɗannan halittu da ayyukansu da halayensu, wannan abu ne mai sauki a wajen Allah, abu ne mai sauki. An gane ku? Saboda duk wani al'amari in Allah ya yi nihin samar da shi ko rasar da shi, to ya fi kyautawar ido gaggawa. Kamar yadda yake cewa wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar. Ubangiji ta'ala yace lamarinmu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi bai zamanto ba kamar kibtawar ido ne, kamar kibtawar ido ne, balma ya fi kibtawar ido gaggawa in Allah ya yi nihin samar da wani abu ko ya rasar da shi. To dan haka kididdige adadin halittun shi da lumfashinsu da arzikinsu da kwanukan rayuwarsu da halayensu gaba daya, da rubuce waɗannan abubuwa gaba daya a cikin lauhul mahfuz abu ne mai sauki a wajen Allah. Shi ne ya ce inna zalika ala Allah yasir, lalle yin haka a wajen Allah abu ne wanda yake mai sauki. Kaga kenan wannan tana tabbatar mana da wannan martaba ta farko, ko kuma mu ce wannan daraja ta farko, wanda daraja ta farko shine al-ilmu wal kitaba. Allah ya sani halittunsa gaba daya, ya sani halayensu, ya sani ajalinsu, ya sani arzikinsu, ya kewaye kowa da komai da sani. Sannan kuma kowa da komai Allah ya rubuce shi a cikin littafi na lauhul mahfuz. Shine ne yace alam ta alam shin maka san da cewa annallaha, lalle ubangiji ta'ala, ya'lamu ma fis sama'i wal ard, yana da sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai. Inna zalika fi kitab, lalle duk abin da ke cikin samai da kasai da duk abin da Allah ya yi nihin kaddara musu fi kitabi, yana cikin littafi, tuntuna Allah ya rubuce. Sai ya ce inna zalika ala Allah yasir, yin haka ko a wajen Allah abu ne mai sauki. Wa qala, ubangiji ta'ala ya faɗa, ma asaba min musibatin fil ardi, duk abin da ke samuwa na musiba bai samu ba a ban ƙasa, wala fi anfusikum, ko a karan kanku. Ma'ana duk abin da yake faruwa a ban ƙasa na rashin lafiya ko fari ko wani yaƙi ko wata musiba ko ma menene, to ba zai taɓa samuwa ba. Wala fi anfusikum, ko abin da ke samuwa a cikin kawunanku wanda yake na musiba, talauci ko rashin lafiya ko wani rashin kwanciyar hankali da sauransu, yace bai samu ba illa fi kitabi, face yana cikin littafi a tabbace, min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci ita kasar kuma kafin mu halicci halittu. Sai yace inna zalika ala Allah yasir, yin haka kuma a wajen Allah abu ne mai sauki. Kaga wannan yana nuna mana duk abin da ya faru na musiba, to mu tabbata cewa tuntuna Allah ya kaddara wannan musiba, ba yanda za a yi mu kauce mata. Kafin Allah ya halicci ƙasa, kafin ya halicci halittu, tuntuna Allah ya kaddara duk abin da zai samu bayin shi na musiba. Shine yace ma asaba min musibatin fil ardi, duk abin da ke samuwa na musiba a ban ƙasa bai samu ba. Wala fi anfusikum, duk abin da ke samun ku na musiba bai same ku ba illa fi kitabin, face tuntuni yana tabbaci a cikin wani littafi na musamman shine lauhul mahfuz. Min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci ita kasar kuma kafin mu halicce ku, tuntuni mun kaddara abin da zai same ku. Shine wancan hadisi da yake cewa kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'ala al-ma, Allah ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000 a lokacin nan al-arshin sana kan ruwa. Kaga dan haka a baya mallam ya ce to ka san da cewa duk abin da ya same ka na musiba to bai zamanto ba zai kuskure maka, kenan duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri bai zamanto ba da zai kuskure maka. Kaga kenan wannan aya mi take tabbatarwa kenan imani game da wannan daraja ta biyu, wannan kenan martaba ta biyu shine kenan alkitaba, tuntuna Allah ya rubuta komai, ya rubuce kowa, ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayansa, tunda shine yace ma asaba min musibatin fil ardi, abin da ke samuwa na musiba a ban ƙasa bai samu ba. Wala fi anfusikum, duk abin da ke samun ku na musiba bai same ku ba illa fi kitabin, face tuntuni yana rubuce a cikin littafi. Min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci ita kasar kuma kafin mu halicci su halittu. Sai yace inna zalika ala Allah yasir, lalle haka a wajen Allah abu ne wanda yake mai sauki. Kenan ita waccan aya ta hada waɗannan martabobi guda biyu, an gane ko? Ta hada martabobin guda biyu, tunda ya ce alam ta alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, kenan anan kenan dalili ne akan cewa Allah ya kewaye kowa da komai da sani. Sannan sai ya ce inna zalika fi kitab, sannan kuma yana rubuce a cikin littafi. shine sai malam yace wa hadha taqdir yace wannan kaddarawa at-tabi'u li ilmihi subhanahu wanda mi biya ce ga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi a farko Allah ya sani komai ya sani kowa kuma ya sani gargwadon kowa da komai sannan wannan kaddarawa ta biyu da ya rubuce kenan wannan ta biyo bayan ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya kewaye kowa da komai da sani sannan kuma sai ya rubuce abin a cikin littafi malam yace yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila malam yace yana kasancewa a wurare daban-daban jumlatan wani wurin zaka samu a dunkule wa tafsilan wani wurin sai ka samu bayani daki-daki ɗaya bayan ɗaya sai yace faqad kataba fil lawhil mahfuzi ma sha'a tintina Allah ya rubuce duk abin da yake so yake nihi a cikin lawhil mahfuz wa idha khalaqa jasadan janin idan Allah yayi nihin halittar gangan jiki na jinjiri qabla nafhi ruhi fihi kafin busa masa rai ba a sa ilaihi malaka sai Allah ya turo mala'ika na musamman randa da ya kai kwana 120 a cikin cikin mahaifiya Allah ya kan turo mala'ika na musamman kamar yadda manzon Allah ya faɗa mana fa yu'maru bi arba'i kalimati wannan mala'ika sai a umarce shi game da rubuta kalmomi guda hudu fa yuqalu a ce masa uqtub rizqa rubuta gwalgwadon arzikin wannan da iya abinda zai amfana da shi na arziki har izuwa komawa shi zuwa ga Ubangiji rubuta ka kididdige shi a lokacin nan za a rubuce iya gwalgwadon arzikinsa wa ajala sannan a ce ma mala'ikar rubuta gwalgwadon kwanukan rayuwarsa wa amala kuma rubuta iya aikinsa shin aiki ne na ɗan aljanna ko kuma aiki ne wanda yake na ɗan mota wa shaqiyun am sa'id sannan a ce masa ya rubuta cewa matsiyaci ne dan wuta ko kuma ma'azurci ne dan aljanna waɗannan kalmomi guda hudu duk dan da za a haifa ba zai zo duniya ba sai mala'ika ya rubuta waɗannan al'amura guda hudu wa na'u zalika malan yace da abin da yake kama da haka da abin da yake kama da haka wannan gaba daya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce ya kididdige sai yace fa hadal qadr yace wannan alkadari kenan wannan martaba ta cewa Allah ya san kowa ya san komai kuma ya rubuce kowa da komai kad kana yunkiruhu gulatul qadariyyati qadima malam yace masu zurfafawa wato na jama'ar da ake kiransu alkadariyya waɗanda suka kore alkadarin Ubangiji ba su yarda da shi ba qadiman tuncan malam yace an samu jama'ar da suke inkarin irin wannan alkadarin sai yace wa munkiru bil yawma qalil amma a yau malam yace ɗan kadan ne a wancan lokacin an samu tun lokacin bayan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu sun wuce Abubakar da Umar da Usman da Ali to an samu waɗanda suka fito suka nuna ba su yarda ba da alkadarin Ubangiji subhanahu wata'ala suna raye cewa Allah bai san ba da wanda zai masa da'a da wanda zai saba masa bai san abubuwa ba sai in sun faru ne sannan yake sani an gane ko shi ne lokacin da sababin gangarowar hadisi daga bakin Abdullahi dan Umar da ya faɗa ma Yahya ibn Ya'mar wannan hadisi na Umar wanda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yau wanda shi Yahya ibn Ya'mar sun zo sun hadu da Abdullahi ibn Umar sai suke ce masa a Makka suka hadu da shi sai suke ce masa wasu jama'a sun bayyana a kasar mu a can Sham akwai shi shine Ma'abada al-Juhani Ma'abada al-Juhani shine farkon wanda ya fito yayi shaida ya nuna cewa duk wasu abubuwa da suke faruwa Allah bai san su ba tuncin sai in sun faru ne yake sani bai san su ba bai kaddara ba in sun faru ne sannan a wannan lokaci ne yake sani kenan duk wani al'amari kawai sabo ne Ibn Umar yace wannan jama'a je kaka gaya musu in dai ka hadu da su ka ce Ibn Umar yace ba shi ba su kuma ka tabbatar musu cewa inda a ce suna da daidai da girman dutsen Uhud ga zinare suka ciyar da shi Allah ba zai karba ba sai sun yi imani da alkadarin shi a lokacin nan sai ya kuro musu wannan hadisi to shi wannan ma'abad al-Juhani mutumin Basra ne, an gane ko mutumin Basra ne can kasar Iraki, shine farkon wanda yayi inkari da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya nuna cewa duk al'amuran da suke faruwa Allah bai san da su ba bai kaddara ba, sai in sun faru ne yake sani. Wannan ya gama da shi Hajjaj ibn Yusuf a shekara ta 80 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hajjaj ibn Yusuf as-Sagafi shi ya kashe shi, a wata faɗa suna cewa Abdul Malik ibn Marwan shine ya gama da shi domin kafircin sa ya tabbata. Sannan nabiyin shi sai aka samu wanda ya biyo bayan shi, shine Gailan ibn Muslim ibn Abi Gailan, shi ma mutumin Dimashq ne, birnin Sham. To shi ma sai ya biyo bayan Ma'abad al-Juhani, shi ma akan cewa Allah bai san abubuwa ba bai kaddara ba, sai in sun faru ne yake sani. Shi ma wanda ya tsire shi akwai Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan, wato shi ya tsire shi ya gama da shi da malamai suka tabbatar da hukuncin cewa ya kafirta. To waɗannan a ƙarshen sahabbai aka same su, a lokacin akwai bulbuli daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka samu waɗanda suka kure alƙadarin Ubangiji, suka ce Allah bai san komai sai in ya faru ne yake sani kuma bai kaddara ba. Shine malam yace fa hadhal qadar, yace wannan kenan alƙadari na cewa Allah ya san kowa, ya san komai, kuma ya kaddara komai kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000. Malam yace kad kana yunkiruhu gulatul qadariyyati qadima, wato masu shishigi, masu zurfafawa, waɗanda suka wuce iyaka game da kore alƙadarin Ubangiji. Malam yace a da yace an same su waɗanda suke musan haka, irin su Ma'abad al-Juhani, irin su Gailan ibn Muslim ibn Abi Gailan. Sai yace wa munkiruhu al-yawma qalilun, wa munkiruhu al-yawma qalilun, malam yace masu inkarin wannan alƙadari a yau wato ɗan kadan ne, a yau ɗan kadan ne, an gane ko? Su waɗanda suke na yaukin lalle sun tabbatar da cewa Ubangiji Ta'ala ya sani kowa, ya sani komai, ya kaddara komai, amma su sun tafi akan cewa wato abubuwan da ƴaƴan Adam suke aikatawa suna aikatawa ne a karan kansu kawai, kenan Allah bai kaddara ba. In kai ka aikata abu kaza kawai kai ne ka aikata shi a yanzu, amma Allah bai kaddara shi ba, amma Allah ya san za ka yi amma bai kaddara ba a yanzu ne, in kai kai ne ka yi abu ba. To irin waɗannan su ma malamai sun tabbatar da cewa batattu ne, an gane ko? Yan bid'a ne waɗanda suke batattu ne, sai dai ba su kai matsayin waɗancan na farko ba. Don haka in an samu da yawa daga cikin marwaita hadisi, sai ka ji an ce wannan an jefe shi da wato cewa alƙadari ne, ma'ana yana daga cikin wannan jama'a. To malaman hadisi suna karɓar hadisi daga wajen irin waɗannan jama'a, amma ga wanda baya kira izuwa bid'ar shi, duk wanda yake kira izuwa bid'ar shi, irin su al-Imam Ahmad, irin su al-Imam Bukhari, su al-Imam Muslim, ba sa rawaito hadisi ta hanyarsu. Kenan dan bid'a in baya kira, baya tallata bid'ar sa, to malaman hadisi sukan karɓi hadisin shi, amma in ya zamanto yana tallata bid'ar shi ba sa karɓar hadisin shi. Dan haka da yawa za ka samu daga cikin marwaita cewa wani an jefe shi da irin wannan jama'a cewa mabiyansu ne. Kenan wannan shine daraja ta farko, wanda kuma mun samu waɗannan al'amura guda biyu. Al'amari na farko sanin Allah wanda ya kewaye kowa da komai, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba har zuwa kiyama, in ya zo ga yanda zai kasance. Abu na biyu, Allah ya rubuce kowa da komai da duk abin da yake nihin kaddara ma halittunsa. Allah ya rubuce kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000. Allah ya rubuce komai, ya tabbatar da shi a cikin littafin Lauhul Mahfuz. Kenan waɗannan su ne martabobi biyu na imani da alƙadarin Ubangiji. Kenan insha Allah ba darasi ne zuwa za mu je daraja ta biyu, wanda ita ma ta kunshi martaba guda biyu. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.